فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر، إلهي نظرة اللطف جعلني بها في دائرة عنايتك، ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسمائه بذكر آيتك، وأرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفة الساكرين وفتنة الحسد الجادرين ولبيان البغاة المترجسين وشماتة الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka, inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abinda zai amfane mu duniyan mu da kuma lahiran mu. Yau juma'a 19 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina 1445, wanda ya zo daidai da 29 ga watan 3 miladiya 2024 a wannan zawiya, a wannan gari namu na kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da mana jagoranci kan abinda za mu karatu a kai. Alaramma ya ja mana aya ta 186 a cikin wannan sura ta Baqara, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan bayina sun zo wurinka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tambayanka a ina Allah nan yake ne mu gana da shi, a ina Allah nan yake ni magana da shi, fa kun kace da su inni qari, cewa Allah nan yana kusa da kai, shi Allah bai taba yin nisa da halittar shi ba. ujibu da'watad da'i idha da'an, Allah yana ansa roƙon mai roƙon shi idan ya roƙi Allah. falyastajibu li, Allah subhanahu wata'ala yace idan kana so Allah ya rika ansa addu'anka, in kayi magana Allah ya saurara maganarka ya biya maka, falyastajibu li, to su ma su rika ansa umurnina da nake bayarwa in ji Allah. In kana san Allah da kace Allah kaza Allah ya biya maka, Allah ya ce to ni ma idan na ce kaza kai kaza ka aikata, in na ce ka bar kaza ka bari. wal yuminu bi, su ƙara imani da wannan ubangijin nasu, inda imaninka kana wasa da shi sakwa-sakwa, za a ce Allah baya san ƙarya kai ƙarya, ba a san a yi cuta ka yi cuta, ba a san a yi yaudara ka yi yaudara, ba a san a je wurin fati ka je fati, ba a san ka je wurin disco ka je disco. kaga kana nan a musulman amma imanin naka kana wasa da shi sakwa-sakwa. Allah ya ce fal yuminu bi, to ka ƙara imani da ni imani mai ƙarfi. wal yuminu bi la'allahum yarshidun, idan kuka yi haka Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ku ƙara samun shiriya daga wurin ubangijinku, duk abin da kuke so wurin ubangijin nan naku sai Allah subhanahu wata'ala ya biya muku bukatunku. Allah ka biya mana bukatunku. idan mai sauraro na tare da mu jiya, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama da iko inda muka yi karatu akan wannan ayan, lokaci ya riske mu. abin da ya rage a ayan ba mu ƙarasa ba shine sababi, dalilin da ya sa ayan ta sauka. a jiya mun faɗi ɗaya daga cikin dalilin, wanda wani balaraban ƙauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi, ya rasulullah, wai wannan ubangijin namu a ina yake ne mu gana da shi, yana kusa da mu ne sai mu yi gani na sirri da shi, ko yana nesa da mu mu rika kwaɗa mai kira muna ya Allah Allah ka Allah ka ji wa Allah, yaya za mu yi manzon Allah? sai manzon Allah ya yi shiru zuwa can sai Allah ya aiko da wannan aya. malamai na biyu suka ce ayan wani ma ya zo ya ƙara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shigen irin wannan tambayar, Masala sallallahu alaihi wa sallam ya nuna masa cewa ubangijin nan nasa yana nan kusa da shi. Yau za mu faɗa dalili na uku na saukan wannan ayar. Akwai ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin farko-farkon musulunci an sa wata doka mai ƙarfi wanda sai imanin ka ya kai ya komo zaka iya. To tilla bai jima ba da ya karɓa musulunci to wannan dokar sai ta zamanto ta ɗanyi rauni ta ɗanyi mai nauyi haka. Wannan bawan Allah farkon musulunci cewa akai idan watan Ramadana ta tsaya to za a yi azumi da rana ko tun satin hudowar alfijir har zuwa faduwar rana kamar yadda dai muke yi. To da daddare kuma ba za ka kusanci iyalinka ba, haka za ka yi har kwana 29 ko kwana 30 ya danganci da yanda aka ga wata. Ɗaya daga cikin sabon manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam tilla farkon karɓan musuluncin sa kenan a wannan lokacin. Kai ga wannan abun dai da kaman wuya ba, ga matan nan tana ta kasan mata kuma inda suke ko ba haka ba, lokacin da aka ce kula lokacin ne za su fara yin wani kwalliya-kwalliya kana zaune a zo a wuce ana wani haka-haka kaman agwagwa-agwagwa tun kana kauda kai haka har ya ga kana la ilaha illallah daga nan sai ga an cire hula an cire rawani. To irin haka ya faru, ana zaune wannan matan sai ta zo sai ta wuce ta yi wani haka ta yi kowa ya gane abin da nake magana nan ba sai na yi dogon jawabi ba. Shikenan wannan bawan Allah sai ya ce ki yaki mana zo nan ki gani ke. Shikenan da yayi yakin nan shikenan kuma sai aka tafi. Sai kuma daga baya sai hankalinsa sai ya dawo cewa ba an ce a wannan watan ba a kusantar iyali ba, sai yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka har ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa wurin manzon Allah ya fadi yayi ta kuka yayi ta kuka yace shikenan wane ya halaka. Manzon Allah yace menene, yace ai ga abin da ya faru. Manzon Allah ya shiru ba a jima ba sai wannan ayan ta sauka duk ta hada su gaba daya tace a ai wannan kukan da yake yi ma yafi ahan gafara annadamatu taubatu kai nadama ma tuba ne. To daga kanshi sai Allah subhanahu wataala yace to wannan hukuncin ma an cire shi an dauke wannan hukuncin daga yanzu cewa idan Ramadana ta tsaya da daddare ma kar mu kusanci iyalanmu an dauke shi an canza shi sakamakon wannan bawan Allah da wannan abin ya faru da shi. Allah subhanahu wataala ya saka ya musu talibi shine muke faɗa kore yaushe duk wata aya da kaga ta sauka kafin kai magana da kowane musulmi sai ta fara yin magana da waɗannan sahabban da suke gaban manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam.
Saboda haka abinda ke gabanka ko yake tsakaninka da waɗannan manyan sahabban ko duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka girmama su ka mutunta su ka darajta su. A hir ɗinka da faɗan mugun abu kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wani ba sahabbai ba fa musulmi da musulmi tsakaninka da su cewa akai ka faɗa alheri ko kai shiru. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga amana ya ce Allah ya saukar masa da wannan ayar a cikin alqur'ani mai girma inda Allah yake cewa wa qulu lin-nasi husna, duk mutumin da zaka yi magana da shi to ya zamanto kyakkyawan magana ne zai fito daga bakinka zuwa gare shi. In ba zaka faɗa kyakkyawan magana ba aka ce to kai shiru, an gane wannan Allah ya ce mana. A wannan ayan Allah ya nuna mana cewa ashe addu'a ibada ce. Addu'a ibada ne, ka tsaya ka roki Allah. To wannan tsaya wanda kai kana roƙon Allah da daddare ne ko da rana ne ko da safe ne Allah yana kirga ta a matsayin ibada ne. Zaman da kai haka Allah ya ce ba zai tafi a banza ba, za a baka lada. Sannan kuma ga riba na biyu, bukatun da kake nema a wurin sa yace zai biya. Shine wancan hadisin da kuka haddace tun kuna yaran mu tun muna yaran mu wanda manzon Allah yace addu'u huwa al-ibada, addu'a ita ce ibada. Saboda haka kowa ya kara dagewa ya gani menene zai roka a wurin Allah subhanahu wataala wanda zai amfane shi duniyar sa da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ka haddace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa an ba al'umma ta abubuwa guda uku wanda ba a ba kowa ba sai annabawa amma ni Allah ya hada wayannan abubuwan guda uku duk ya ba al'umma ta zalla sallallahu alaihi wasallama yake cewa kana Allah idza ba'atha nabiyan qala ud'uni astajib laka Allah ya kasance idan ya tura annabawa yana ce musu ku roke ni in kuka roke ni zan ansa muku addu'o'in ku ku annabawan amma da aka zo kan al'umman annabi Muhammadu killa mun biyo mu al'ummar sani sai Allah ya ce kuma in kun roka ba sai annabin ku ba su al'ummomin da idan za a roki Allah sai dai a je wurin annabin sai a ce annabi roka Allah muna bukatan kaza ko ba gashi ne ya zo a Qur'ani wurare da yawa ba qalu na rabbaka yubayyin lana ma launuha qalu na rabbaka yubayyin lana ma hiya qalu na rabbaka yubayyin lana ma hiya innal barata saba alaina wa inna insha Allah kada duka annabawan ake cewa su ba su ba to mu kuma sai Allah subhanahu wataala ya lullube mu da rahama sai yace duk wanda yake da bukata ya roki Allah Allah subhanahu wataala sai an sa masa abu na biyu wa kana Allah idza ba'atha nabiyyan qala lahu ma ja'ala 'alayka fid-din min haraj idan Allah subhanahu wataala ya turo annabi sai ya ce mu annabin wannan addinin da muka baka ba mu baka shi dan ka wahala ba amma da aka zo kan al'umman annabi Muhammadu sai Allah subhanahu wataala ya ce mu al'umman annabi Muhammadu ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj Allah bai sa muku abu mai wahala a cikin addinin ku ba duk abin da ka gani a cikin addinin musulunci abu ne mai sauki komai rabancin mutum komai rashin karfin sa zai iya ibada sallah dai minti 5 ba za ta gagare ka ba in ni fidani ne ina iya fita ciwo tun safe har sai yamma na dawo kuma lafiya ina mutuwa dan naje ciwo kalle ni sosai ni ma fidanin ne ina mutuwa bana mutuwa to ballanta na sallan nan minti 5 ne za ka yi minti 5 ma ya yawa wurin wani minti 5 minti 10 ka gani ba abu bane wanda zai gagara mutum sai Allah yake addinin ba mai sauki ne aka ce idan ma ka tsinci kanka baka da lafiya ba za ka iya tsayawa a tsaye ba aka ce ka zauna kai sallan Allah zai karba idan rashin lafiyar ma ya kai zama ba zai yi ba aka ce ka kwanta kai sallan a kwance Allah zai karba akwai addinin da yake wannan addinin dadi ko babu addinin da yake wannan addinin abu na uku wa kana Allah idza ba'atha nabiyyan ja'alahu shahidan ala qaumi idan Allah ya turo wani annabi yana sa annabin ya zamanto shine mai yin sheda ga al'ummarsa amma al'umman annabi Muhammadu sai Allah subhanahu wataala ya ce ba ku ba ku za ku yi ma mutane sheda annabin kuma zai yi sheda akan ku ma'ana al'umman annabi Muhammadu su za su yi sheda akan dukkanin sauran annabawa ma'ana idan aka je lahira za a kira annabin nan kuma misali za a kirawo annabi Nuhu tunda shine farkon annabin ko mursali da aka fara turawa zuwa mutane ya musu wa'azi za a kirawo shi a ce kai annabi Nuhu ya aka yi mutanenka da yawa ba su yi imani da kai ba baka je ka gaya musu wannan sakon ba ne ka san shine annabin da sai da ya yi tsawon shekara 950 yana yin wa'azi a zo a shiga musulunci mutanen nan nashi a tsawon shekara 950 din nan suka ki yin imani da shi sai mutane guda 7 suka yi imani da shi wasu malamai suka ce ba guda 7 bane guda 70 ne suka yi imani da shi tsawon shekara 900 to idan ka duba ratio din yaya abin yake sai ga abin zimpo ko a ce a tsawon shekara 950 mutane 1050 mutane 7 suka yi imani da kai ko mutane 70 kaga duk sai bayan shekaru dubbai su kudaddan ruwa sanan mutum ne ya yi imani kaga magana da ya riga ya lalace a wurin to sai a ce ma annabi nu ko ne baka je ka gaya musu Allah ne ya turo ka ba sai ya ce Allah na gaya musu wayannan mutanen nashi sai su ce Allah bai zo ba da ya zo Allah ai da mun yi imani Allah ka sani ai da ya zo da mun yi imani da kai bai zo bane sai Allah subhanahu wataala ya ce ya nu ka faɗi mutanen ka sun ce baka zo ka yi musu wa'azi ba sai ya ce Allah naji sai Allah ya ce masa to nu kana da sheda cewa ka je sai ya ce ina da sheda ce menene shedanka waye shedanka sai ce al'umman annabi Muhammadu
sallallahu alaihi
wasallam, sai ce a kirawo al'umman annabi Muhammadu hajja kai da kake jin mu yanzu zamu zo sai mu tsaya gaban Allah sai Allah subhanahu wataala ya tambaye mu ku ne shedan wannan annabin cewa ya je wurin mutanansa ya yi musu wa'azi sai dukkanin mu gaba daya sai mu ce eh Allah ya ji sai mutane annabi nu zai ce ya za a yi mutanen da bamu rayu da tare da su ba su ba da shaida akan mu sai Allah ya ce to ku fa al'umma annabi Muhammadu kun ji sai mu kuma sai mu ce a Allah mu ka sauka ba mu annabi annabi ma mafi girma wanda kake so shine annabi Muhammadu
sallallahu alaihi
wasallam wannan annabi Muhammadu Allah ka bashi littafi da yafi kowane littafi girma da daraja shine alqur'ani a cikin wannan alqur'anin mun ji ka faɗa ka ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adhabin alim har zuwa karshen sura sai Allah subhanahu wataala ya ce kwarai an yi haka kai annabi nuhu da wayanda suka yi imani da kai ku wuce aljanna ko kuma al'umman annabi Muhammadu ku ji abin ku an gode sai a ƙara kiran wani annabi shi ma sai a kirawo mutanansa haka za a yi tayi har zuwa kan annabi Isa duka mu za mu ba da shaida akai shine malam yake gaya maka manzon Allah ya ce muna daga cikin waɗanda za su yi shaida akan al'ummomi da suka gabata a ƙarshe na'am maulana
shi ko shugaban kasa ne aka kai shi kotu aka zabe ka zama mai masa shaida ai kai ba komai
to ka gani ko malam yace ko shugaban kasa ne aka kai shi ƙara kotu sai aka ce ina shaidan shi sai yace kai ne shaidan shi sai ka zo kotu an girmama ka ne ko an wulakanta ka
an girmama ka
dan kai da kanka ma za ka rika ji a cikin gari cewa kai shugaban kasan ma bani nake mai shaida ni sa'an ku ne ya ga muku ko ba ka za ka mutun yana ji ba to ballanta na mu ba annabi ɗaya ba ba annabi biyu ba dukkanin annaba wannan mu ne al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka daina rena kanka an ji wannan ko ka daina rena kanka ka dauki kanka da muhimmanci ka zo a cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda aka bashi dama na ya tsaya ya rika yin addu'a to haƙiƙa an bashi mukulli na ansa addu'a ma'ana duk damuwar da kake ciki to ka tsaya ka roki Allah Allah ya ce to mu ko za mu ansa maka a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
uhilla lakum laylatal siyamir rafathu ila nisaikum
na'am
hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
نعم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
نعم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
الله سبحانه وتعالى يحل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون معنى ايان شي غبان wancan ayan ne ko wancan hukuncin ba yanzu muka gama fada ba cewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko farkon musulunci sa an sa doka mai karfi ko wanda tilla farkon musulunci ne bai iya jure ma wannan ba sai aka sama kuskure mun fada kuma me ya kawo kuskuren kaiwa da komowar matansa da shiga wanda yake jan hankali an gane wannan ko kuma ko kai ne zai yi wuya ka iya tsallakewa zai yi wuya ka iya tsallakewa ko kai ne zai yi wuya ka iya tsallakewa lura da yanayin yadda matan take yi ko seducing kuke cewa da turanci ko ba haka ba seducing seduce seduce
sama kuni an boko mu Allah ya fi mana
sai seducing din sa an lura da wannan ko har dai ya ja ta ja hankalin sa to wannan seduce na zaitan sai ya fada mata wanda bayan abin ya riga ya faru ya koma yana ta kuka kamar yadda muka faɗa a baya yanzu har aka zo dai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce to wannan hukuncin an dauke shi me yake tabbatar mana cewa an dauke wannan hukuncin shine fadar Allah a wannan ayat sai Allah yake uhilla lakum laylatus siyami rafatu ila nisaikum an halatta muku wasanni da iyalanku da kusantan iyalanku a cikin darare na watan ramadana ai wayannan mata yayin naku hunna libasul lakum wa antum libasul lahum ku sutura ne gare su kamar yadda su ma suke sutura ne gare ku alim Allahu annakum kuntum taftanuna anfusakum Allah ya riga ya sani cewa kuna iya haƙin tankawunan ku ku kusanci iyalin naku a cikin watan ramadana cikin dare fa afa fataba alaikum sai Allah ya yafe muku ya karba tuban ku wa afa ankum kuma ya yafe muku fal'ana daga yanzu hukunci sabo bashiru wannan ku kusanci iyalanku cikin dare ku rungume su cikin dare azumin ku yana nan da rana matakar da daren ne ku kusanci iyalanku ko ku kai wasa da iyalanku azumin ku wabtagu ma kataballahu lakum ku nema haihuwa da Allah subhanahu wataala yake kaddarawa idan mutum ya kusanci iyalin nasa shine mana wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu Allah yace ku ci ku sha mana lokacin sahur kenan ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khaytul ajr min al-khaytil aswad min al-fajr hasse hasken al-fijr ya bayyana cikin duwan dare kuma akin musiyama ila al-layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare zuwa farkon dare wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku kusanci iyalanku bayan kuna yin itikafi a cikin masallatin tilka hududullah wannan kaidoji ne da dokoki da Allah subhanahu wataala yake sanyawa fala taqrabuha kada ku kusanci wayannan kaidoji da dokoki da Allah subhanahu wataala ya yanka kazalika yadda kaga haka yubayyinu Allahu ayati haka Allah yake yin bayanin ayoyinsa fillafilla linnasi ga mutane la'allahum yattaquna dan su samu jin tsoron ubangijin nan nasu wannan ayar idan ka kara kallanta aya ce wanda ta taro abubuwa daban-daban hukunce hukunce kamar haka na farko Allah subhanahu wataala yanzu ya goge wancan hukuncin na cewa da daddare kada mutane su kusanci iyalansu wannan tsohon hukunci yanzu an yafe mana kowa ya kusanci iyalinsa da daddare san Allah subhanahu wataala ya nuna a kusantar da zaka yi da iyalin nan naka cikin dare amma subhanahu wataala ma yakan iya baka haihuwa cikin wannan kusantar ku nema shine yake kaddara kai mutum yake saboda yana azumi wata ramadana ta zauna ba zai nemi haihuwa ba daga wurin Allah Allah subhanahu wataala ya ce abu na gaba da zaka kara dauka a cikin wannan ayan shine Allah subhanahu wataala ya sanya lokacin da ake fara azumi zuwa lokacin da ake ƙara azumi lokacin da ake fara azumin shine Allah subhanahu wataala yake cewa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul ajr min al-khaytil aswad min al-fajr ku ci ku sha ma'ana ku tacin abinci tun daga hudowan al-tun daga cikin dare har zuwa hudowan al-fajr za ku tsaya da cin abinci har a wancan lokacin akan samu wasu larabawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba su gane wannan ba tilla Allah subhanahu wataala yayi amfani da balaga ne a wannan wurin cewa ku ci ku sha har sai kun iya bambantawa tsakanin farin zare daga bakin zare
to sai wasu daga cikin larabawan ko wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dauko bakin zari suka dauko farin zari sai suka sanya shi suka sanya a cikin kasan filan shi sai dauko ruwa ya sha abin sa ya dauko gurasa ya ci abin sa sai dan dauko zaran nashi a kasan filan shi sai dan duba haka sai ce da saura sai kara cin gurasa shi kawai sharo shi can sai kara daukowa sai kara duba yace kai da saura ba a gane bambancin su yanzu haka ya rika yi har zuwa garin Allah ya waye sai ya ga ga rana ai ta fito ka wannan hukuncin fa kaman ba haka Allah yake nufi ba da yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kiran wannan sahabin da suna Addi bin Hatim ko Addi bin Hatim Hatim aka fi cewa gaskiya Addi bin Hatim na'am Addi bin Hatim yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru jiya amma na kaman ba haka ake nufi ba manzon Allah yace lalle idan nan naka yana da girma wanda har zaka iya kana kwance ka iya ganin farin zare daga bakin zare ai ba haka ake nufi ba abinda ake nufi da farin zare shine hudowar alfijir abinda ake nufi da bakin zare shine duhun daren ma'ana farin alfijir hasken alfijir yana fitowa aka ganshi daga cikin duhun dare to shikenan an gama cin abinci da daddaren nan ma'ana an gama sahur kenan thumma atimmu siyama ila layl hukunci na gaba da za a iya dauka a cikin wannan ayan shine an ce a cika azumi har zuwa dare to wannan ayan tana daga cikin ayoyin da wasu daga cikin bayin Allah ba su fahimce ta ba Allah ya ce thumma atimmu siyama ila layl sannan a cika azumi zuwa dare sai suka ce ai dare sai in bayan sallar isha'i sannan shine za a yi buɗe baki tilla an ce dare sai malamai suka ce a'a wannan fahimtar naku akwai kuskure a ciki wane ne aka ba wannan addinin ya kawo mana ne aka ce annabi muhammad lalle an ran ma kai daidai aka ce annabi muhammad ne to tilla annabi muhammad aka ba yaya shi yake yi in zai buɗe baki aka ce yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake idan zai buɗe baki shine da zarar rana ta fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin buɗe baki zaka ce to mafi alherin shari'a yana cikin karantarwar manzon Allah ne
sallallahu alaihi wasallam
saboda haka da zarar rana ta fadi an kira sallar magriba to lokacin ne ake yin buɗe baki an gane wannan lokacin ne ake yin buɗe baki ba yadda wasu ke yi ba cewa har sai an yi sallar isha'i sannan sai ayi buɗe baki wannan ya sabawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau a cikin aya idan ka ƙara kallo za ga Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan itikafi menene itikafi itikafi wani nau'i ne na ibada ga Allah subhanahu wata'ala ba faranda bane shi itikafi sunna ne daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutum zai shishirya ya kinsa gaba daya ya tanaji dukkanin abin da zai tanada sai ya je ya tare a masallaci da niyyar ibada akwai lokacin shiga ana shiga itikafi kafin faduwar rana za a je a shiga masallacin sai a zauna ana shiga daidai wurin da zaka zauna kai itikafin bayan sallar baki kafin sallar asuba zaka zauna a wurin da zaka fara wannan ibada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan itikafin yana da kwanakin sa ko dai kai a kwana 30 gaba ɗaya na watan Ramadan ko kai a kwana 20 na watan Ramadan ko kai a 10 ƙarshe na watan Ramadan ba yau muna 19 ga wata ba ko to wasu tun yau za su fara shiga wasu tun yau za su shiga wasu kuma gobe za su shiga to zaka zauna da niyyar ibada a wannan masallacin ba kaman yadda wasu mu suke yi ba in za su je itikafi kaga mutum ya dauko katifa ya dauko filo ya dauko rediyo ya dauko waya wani haddar shi duka na zaka je ma ai zan je itikafi wallahi Allah ya saka da alheri amma ba haka ake yi ba itikafi ba wurin nuna gwaninta bane na je katifa na yafi naka girma katifa na yafi naka laushi filo na yafi naka girma duk ba abinda ake yi bace ne itikafi dama ne dan adam ko musulmi yake samu wanda zai shagaltu daga shi sai Allah sai halinsa zakai ta roƙon Allah biyan bukatocin da kake so ka nema a wurin Allah wasu kuma ba wani biyan bukata suke nema wurin Allah ba suna neman kusanci ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum zai shiga masallacin da niyan zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati dubu dari to in ya shiga wannan itikafi kaga babu sauran fita da zirga zirga kana masallacin sai ka zauna ka jajja adadin abin da zaka iya yi kowane lokaci ana karkasa lokacin yin ibada ne ma'ana zaka ce bayan sallar asubahi zuwa karfe 7 zan yi salati kamar 10,000 shikenan sai ka kwanta kuma ka huta sai ka tsara cewa to daga abin da ya kama karfe 1 zuwa karfe 2 shi kuma zan yi salati 5,000 misali nake daga lokacin bayan sallar azhar zan huta kuma zuwa karfe 3 kuma sai na ƙara tashi sai na ƙara yin 5,000 sai na huta daga abin da ya kama bayan la'asar kamar karfe 4:30 sai na ƙara sa wani aikin kuma sai na ƙara yin 5,000 to daga nan sai na huta kuma har zuwa a sha ruwa a yi tarawi a yi wannan sannan sai na ci gaba da aikin na kuma da na saba yadda na karkasa su a wancan lokacin ba yadda wasu mu suke yi ba suna itikadi sai ga sun yi gungu a can sai aje ai tafira ai tafira ai wallahi Manchester ai an cita kai ai wannan nan ba nayi din nasu gungu ne ai zalimi ne shine ya ci mu kai da ka zo ibada ina ruwanka da ɗan kwallo a ka'idan fa mai itikadi an ce ba a yadda ya je ya gaishe da mara lafiya ba ba a yadda ya je ya zauna wai ɗaukan karatu ba a ce ga wani malami ya zo ya zauna a masallacin yana karantarwa ku zo ku koyi hadisi a wurin shi ku zo ku koyi fiqhu a wurin sa ku zo ku koyi muwat aka sha kai dai da ka shiga itikafi an yadda zaka karanta alqur'ani ba a kuma yadda kai ka shiga itikafi kace zaka rubuta alqur'ani ba kaman gardawa kenan ko kaman alran momi ba a yadda ba me ake tu'a ka karanta alqur'ani amma rubuta shi aka ce ba nan wurin ne to kaga da yawan mu abubuwan da muke akwai kuskure wa hatta wannan wayan kaga mutane sun shiga itikadi ana game sosai maulana kai da ka zo itikadi ka zo buga game ne kana son ka buga game ka kwanta a ɗakin matan ka mana za ka ga wani ya zo da rediyo karfe 7 na yi ko karfe nawa ne karfe 6:30 za ka ga ya kunna BBC ke magana London ke kira ka kira ka je mana ka bar mana masallaci ban sani ban kunan garin kuna ban taba shiga itikadi a nan garin ba amma za ga wasu mu a san sai da ake ta faɗa wani ma za ka ga ya zo itikafi da hotuna hoto wannan na kafi lokacin za ka ga ya zo da hotuna in za a rabu sai ya ɗauka sai ya ba mana amina da kafin shiga hoto na ka daga tunani don Allah abin da ya kai mu kenan itikafi su wannan yana daga cikin kurakuran da muke wannan itikafin kuma ba a yadda ka fita daga masallacin ba sai da uzuri mai girman gaske ba a yadda ba
ko babanka ne ba shi da lafiya
malam ya kara
ba a yadda ka je ka dubo shi
ko babanka ne bai da lafiya ba za ka fita ba ka ce wai ka je ka gaishe da babanka bisa kaddarawa sai baban naka ya rasu yawa Allah sai baban ya rasu to ba a yadda ka fita ba ka ce wai za ka je da na'iza sauran musulmai su wakilce ka in ko har za ka fita to itikafin naka ya rushe itikafin naka ya rushe an lura da wannan to amma akwai laluran da zai iya faruwa wanda mutum zai iya fita kuma daga itikafin nasa da ya lalace ba laluran shi ne masallacin da kake itikafi wurin kama ruwa ne kawai babu wurin bayan gida sai ka gane ba za ka yi aneda ba ko ka zama yan uwana ko ba za ka yi aneda ba to babu laifi in abu nan makwabta akwai gidan da ake mutunci da su ka iya fitowa wajen masallaci ka roka cewa da Allah kana son ka tsugunna ne nan masallaci na kamarwa ne kawai ake da shi to babu laifi amma zai yi wuya a yanzu
kaga masallacin da yake itikafi babu bayi na tsugunnawa zai yi wuya gaskiya ban dai zagaye duka masallacin garin nan ba amma dai na san zai yi wuya ko da dai mu da muke shiga itikafin ko mu da zamu shiga itikafin to mu zamto masu kyautatawa kada dan an ba mu dama mu rika shiga bayika mu zo mu kace-kace da bayika sai kaga an bar bayikan babu flushing babu tsafta ba wankewa ba komai dan wa hukumar masallaci zaka yi da wannan tsakani da Allah yana daga cikin rigingimin da wasu suke samu da mahukunta masallaci a ce ba sa tsafta ba sa abin nan mahukunta masallaci wasu su kulla bayikan masallacin ma musamman da tsugunnawa din sai a bar nan kama ruwa kawai haka saboda haka mu da zamu shiga ya zamanto muna da jagora wanda shine zai zamanto wasu dan mun tsaro da hukumar masallaci shi zai rika gaya mana ka'idoji da dokoki ni abin da na sani ma shine kafin ka shiga itikafin sai an gaya maka dokoki in kaga zaka yadda ka bi dokokin ka shiga in ba zaka bi dokokin ba ka hakura mu a Kaduna haka ake akwai dokoki da ka'idoji kafin ka shiga itikafin zaka bi eh zan bi to shikenan alhamdulillah sannan ko da dai yanzu abin da sauki mu a can akan sama ID card haka alaman cewa wannan mai itikafi ne a masallaci lura da cewa wasu kan shigo masallacin tunda ga mutane ne da yawa a masallacin sai ga wani an bude da kanshi an dauke mai waya wani an bude na an shayi mun nan garin ma a uzubin nan to mu a can akan yi wani abu kaman ID card da sunanka da lambanka a jiki in an ganka a masallaci ba lokacin sallah ba babu wannan ID card din da lambanka da hoto ma kaman da muna ma da hoto da babu hoto daga baya aka ce a sa hoton saboda kada wani ya je ya kwaikwaye irin wannan abun shi ma ya zo ya sa sai ya zamanto da hotonka a jiki daga baya aka zo aka sa tsari har da hoto zaka sa a gabanka ko kuma in na ratayawa ne kaman wannan abun na ɗan sauka din nan sai ka rata ta kaman ta zaka rataya duk inda ka wuce ana kallo da an gani za a ce to wannan yana tare da mu cikin itikafi amma da zaran an ga mutum babu wannan to za a tambaye ka wa ka zo nema wa ka zo nema saboda dauke-dauke da ake ma wasu a cikin masallata yana da matukar muhimmanci hukumar masallatai na nan garin su ma su duba su gani menene za su iya gyarawa ko karawa a cikin tsare-tsaren da suke da shi har ila yau yana daga cikin uzuri wanda zai iya sa mutum ya fita itikafi rashin lafiya idan mutum bai da lafiya yana itikafi ba za a ce ya zauna a masallaci har ya mutu ba aka ce Allah gafarta malam azumin ma an ce in baka da lafiya ka karya ko ba ka ce ba ka je ka nemi magani to baka da lafiya kana itikafi an sauke maka abinda kai Allah ya karba ka je ka nemi magani shikenan an gane wannan Allah ya fi mana akwai abu na gaba na uku wanda zai iya sa mutum ya fita daga itikafi amma itikafin sa yana ne Allah ya tsare Allah ya kyauta kamar ana cikin itikafi sai gobara ya tashi a masallacin ai ba za a ce dan ana itikafi a zauna a mutu a ciki ba ko a'a masu itikafi za su fito ƴan kwana-kwana ko masu kashe wuta su zo su kakkashe wutar kuma ku dawo cikin masallaci itikafin ku nan za ku ci gaba saboda wannan ba da gangan bane ka fita lalura ne ya sa ka fita a iya zuwa ziyartar mai itikafi kamar mana na kun ce wani abu
sun ba shi da iyalin da za ta kawo masa
alfi yawa
sai ma zai da abinci kuma a kofar masallaci
yawa sai ya leko ta karfan nan sai ce ke mai awar an ba awara ba ce ke mai abinci kawo sai ya kawo kaga wannan ma ba sai ya fita ba yana haraban masallaci ne wani za a iya kawo bisa kaddarawa a haraban masallacin babu kuma babu wani wanda zai iya kawo masa to shari'a ta ba shi dama zai iya fita ya je ya karbo abincin ya suwa abincin ya dawo amma fa kar ya je wani wuri daga wannan itikafin in ya fita ya wuce wurin da zai so abinci ya dawo itikafin sa ya lalace ya rushe Allah ya fi mana abu na gaba shine za a iya ziyartar mai itikafi in yana itikafi a masallaci aka ce za a iya ziyartar mai itikafi amma kar ka je kuma ka dauke shi da fira babu laifi za ka iya zuwa sai malam Aminu ya yi ma ya kokari ana ta kokari to Allah ya karba mana Allah ya karba mana malam da Allah ina barin addu'a
a sa mu cikin addu'a Allah ya karba mana akwai bukatoci kade fada wani abu haka dai wanda ba zai cinye ma wannan bawa Allah lokacin ibadar sa ba ka ga ya mata ya sa ta a cikin addu'oi bayan ta gama ka tashi ka tafi in ma akwai wani abu wanda ka kawo masa matsayin tallafi baya fita yanzu ka kawo masa bredi da madara sai ka ajiye masa kace to ga wannan kuma a sa mu a cikin addu'a tallafi yanzu baya fita zai yi guzurin da ma ya kawo ya kusa karewa kaya Allah ya saka da alheri kuma ya fa'idanci da kai kai maka fa'idantu da shi haka iyalin mutum za ta iya zuwa ziyartar shi yana cikin itikafi aka ce eh shine magana wannan aya an gane inda karatun namu yake tafiya ko shine magana wannan aya iyalinka za ta iya zuwa ziyartar ka masallaci kana itikafi sharadi ta tsaya a nan haraba kar ta shigo mana cikin masallaci an lura da wannan sharadi ta tsaya ina a haraban masallaci iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ma suna ziyartar shi amma iyakansu haraban masallaci har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana da ɗaya daga cikin iyalan nasa zai rakata sai wasu sahabbai su biyu sun taho sai ga manzon Allah yana magana da wata mace sai za su koma za su koma manzon Allah ya ce ku zo nan ku zo nan ku zo nan iyali ta ce wanci suka ce a'udhu billahi manzon Allah ai ba za mu iya cewa yace a'a shedan yana yawo jikin dan adam zai iya suranta muku wani abu wannan iyali ta ce ta kawo min ziyara shine nake raka ta yi daga nan malume suka ce iyalinka za su iya ziyartar ka kana itikafi amma shar'i nan haraban masallaci wanda dama ka riga ka sani wurin maza zai zama daban wurin mata zai zama daban matsala na waya menene mahangan musulunci akan amfani da waya a itikafi aka ce in zan shiga itikafi to na kashe wannan wayan nawa na kashe kan na bata a kunne wani ya ce a ba waya na daga ma eh to bisa kaddarawa bana daga waya an gani ko sai na kashe idan na kashe wayan sai na ci gaba da ibada na lokacin kawo abinci in yayi na ci shiru to sai in dauko sai in daddanna in daddanna in daddanna sai maman Sabira na ci shiru ba yaya sai ai an samu daukewar wuta ne to lalle ba hadiya ba da dubalu da an kusa ruwa an gane yana abin ko sai ka kashe amma ka shiga itikafi ka bar wayan a kunne a kirawo ka dan ba kana dan baraki kala kaza dan shekara kaza ina da shi a je riga ta ta wuri kaza to akwai bambanci tsakanin itikafi da ba itikafi ba ai ba bambanci kana yi kana itikafi kana sai da shanu kuma ka ce kana itikafi ina in dan cita ne zan samu cita ton kaza a wurin ka ina da shi a sto na layin jama'a ha dan Allah itikafi kake ko kasuwanci sai aka ce to kai da zaka shiga itikafi dukkanin wani magana kasuwanci da komai zaka yanke shi ka ajiye shi a gefe yanzu kawai zaka fiskanci Allah madaukakin sarki ne kawai da ibada an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana to wannan shine gaba na gaba wa antum atifuna fil masajid kar a runguma matan naka ta zo masallaci ta kawo maka ziyara aka ce ka rungume ta ba kai ka ce ai mata na ne halal ne zan rungume ta aka ce wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masajid kada ka rungumi matan nan naka ta kawo maka ziyara ai ma da kunya tilla masallacin ai ba kai kade bane ga sauran mutane kawai sai aga kana rungumar matanka duk da dai halal ɗinka ce ko to amma Allah yake a wannan itikafin da ka fara wala tubashiruhunna kar ka rungumi iyalanka wa antum atifuna fil masajid alhalin kana cikin masallaci wannan shine matsala na gaba za a iya yin itikafi a wani masallaci banda masallacin juma'a sai malamai suka ce za a iya yin itikafi a wani masallaci wanda ba na juma'a ba matukar kwanakin da za ka yi juma'a ba za ta shigo ba kenan idan zan shiga itikafi na kwana uku litinin talata laraba zan iya shigewa masallacin malam amin alkasu sai na shige na zauna a nan da na ji duku-duku-duku aka yanke a kira malam aminu ba kawo abinci ba ko ba a lura da wannan ba amma matukar juma'a za ta shiga
aka ce ba a yadda a yi itikafi a masallacin salawatul khams ba ba a yadda ba dole sai dai a masallaci na juma'a an gane wannan Allah ya ce mana wa antum waqifuna fil masajid Allah sai ya ce tilka hududullah fala taqrabu wannan abin da kaga an karanto maka to dokoki ne da ka'idoji daga wurin Allah ba daga wurin limamin garinku ba ko malamin da yake karantar da kai a tilka hududullah fala taqrabuha wannan ka'idoji ne dokoki na Allah karka yanka kaga kariya kazalika yubayyinu Allahu ayati linnas yadda kaga haka to haka Allah yake yi wa mutane bayani ayoyinsa da ka'idodinsa la'allahum yattaquna dan samu jin tsoron Allah da wucin sarki aya ta gaba zamu ya dauka to ba zamu ya dauka ba sai mu tsaya nan wurin abinda muka faɗa daidai Allah ya bada nada wanda muka faɗa duka kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi an ci akwai tambayoyi sai mu ansa insha Allah
wannan shi ne abinda manzon Allah ya ce a fara ta bayar da su. Bayar da na biyu yana cewa malam dan Allah menene fassarar ayan wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar sannan ya danganta da kaman hajji hotin na malamai zuwa gari gari karatu sannan kuma tambayar da ta karshe yana cewa wani irin aqida sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi
to dan wa yana tambaya tambayoyi masu tarin yawa tambayoyin nasa suna da yawa ba za mu iya ansa su a yanzu ba za mu roki afuwa nasa zuwa gobe idan Allah ya kai mu za mu ansa sauran amma yanzu za mu ansa masa guda biyu da idan Allah subhanahu wataala mai tambaya yana tambaya cewa akwai laifi idan mutum ya gina sabon gida ya karanta alqur'ani a wannan gidan domin neman kariya da albarka kuma a wannan sabon gidan nasa sai mu ce masa kwarai ya halatta sai a ce masa mene kwarai ya halatta saboda mene manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa alqur'anin nan dukkanin abin da aka roki Allah subhanahu wataala da shi Allah yana ansawa sannan kuma ka'idan malaman usulu suna cewa al-aslu fil ashiya al-ibaha asali a addinin musulunci komai halal ne sai in an samu wani abu wanda ya togace wannan abin yace to wannan abin haramun ne banda shi wannan abin kaza ba a yadda ba shine zai zama to haramun to tilla babu hadisi ko aya da tace in mutun yayi sabon gida kar yayi saukan alqur'ani a ci sai mu ce al-aslu fil ashiya al-ibaha
illa ma warada
shar'u bi tahrimihi sai dai in an sama wani abu wanda shari'a ya haramta shi to sai a ce wannan abu ya haramta amma tilla babu abin da ya haramta yanzu za a tayin saukan alqur'ani shi da bai yadda za a iya yin saukan alqur'ani ba sai ya rike fatawansa na cewa shi ba zai yi ba wannan kuma ruwan shi ne wannan sai abu na biyu hadisin nan da ya karanta ya kawo shin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ce akwai addu'o'i da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan za a shiga gida ake yi saboda haka duk wanda mutum yayi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa an dace din wannan sune tambayoyinsa guda biyu so in Allah ya kai mu gobe za mu ansa masa sauran tambayoyin nasa insha Allah wannan guda hudu ne tambayoyin to za mu takaita haka
kuma wata gaba akwai wuta daidai lokacin da za a ci gaba da ansawa
insha Allah insha Allah an dauke wuta ne yanzu to za mu mika abin magana zuwa ga malam saboda malam ya
صلوا على النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم
Allah ya saka wa malan da alkhairi
amin
kuma da muka zo don kwadayin mu saurari karatun mu samu shiriya da karin ilimi a abin da za mu saurara Allah ya samu dace
amin
kuma Allah ya mana sakayyar alkhairi yadda malan yake ta haƙuri yake wannan jawabi ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya ana ta fashi fashi saboda tausaya ma al'umma su fahimci addininsu to Allah ya sa duk abin da malam yake yi yana isa inda ake son ya isa
amin
Allah ya sa muna riƙewa muna komawa gida muna aiwatar da shi
amin
to abin da malam ya faɗa ana faɗa ne saboda idan an ji ai aiki da shi Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi
amin
albarkan manzon Allah
sallallahu alaihi
Allah kuma ya sa yadda muka taho tiryan har yanzu gashi mun yi 19 to Allah ya sa a ƙara sauran mata tare da mu
amin
musamman wannan lokuta masu muhimmanci masu tsada wanda za mu shiga daga gobe kwanaki ko daruruka na 10 na ƙarshe yadda Allah ya bamu lafiya muka yi 10-20 ko 21 lafiya to mu roki Allah ya bamu kuma ƙarin lafiya da ƙarin himma da ƙarin kuzari ya zamanto wannan 10 na ƙarshe Allah ya sa a yi tare da mu
amin
kun ga ayyukan ma sun nunku kun ga malam bai mana bayani akan itikafi ba sai da aka bo wannan lokaci wannan gaba na 10 na ƙarshe saboda mafi yawan rinjaye a cikin wannan 10 na ƙarshe ne ake tahajjud a cikin wannan 10 na ƙarshe ne ake itikafi duk kuma ana yi ne domin neman dacewa da daren Lailatul Qadri Allah ya sa muna cikin masu samun dacewa
amin
albarkan manzon Allah wannan in akwai abin da yake nuna maka yana nuna maka cewa wasu kwanakin ko wasu darurukan ma sun fi wasu darurukan muhimmanci da kuma daraja a wajen Allah to ga lokacin da ya fi kowane lokaci daraja a cikin watan Ramadan Allah ya kawo shine wannan lokaci na 10 na ƙarshe lokacin da ko limamin da yake huduba da dukun ji ya gaya muku cewa idan 10 na ƙarshe ya zo manzon Allah yana laƙe kafan wannan shi in ya nada gaban wannan shi alaman za a yi aiki kenan manzo Allah yana nada shimfidan shi wanda yake dan kwanciya daga lokaci zuwa lokaci ya jingine gaba daya alaman cewa babu sauran barci kenan manzo Allah yana tashin iyalansa da dukkan wani yaro mai hankali wanda za a iya tashin shi yayi ibada to manzo Allah yana tashin shi a cikin wayannan daruruka guda 10 don shi ma ya ribatu ya samu alkhairin da ke cikin wayannan kwanuka na ƙarshe guda 10 wannan yana nuna maka cewa karfin addu'an ma da za a yi a cikin wannan kwanaki guda 10 ya fi wanda aka yi a baya karfi duk gaba daya kuma kamar yadda liman ya gaya mana da yanzu malam ma ya maimaita mana har ma na Aisha tana tambayan manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam cewa idan Allah ya sa na dace da wannan dare da ake neman dacewa da ganinsa me ya kamata in roki Allah kun ga manzon Allah ya gaya mata muhimmi daga ciki ki roki Allah lafiya da kuma zaman lafiya to Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya shine babban arziki duk gaba daya to muna fata Allah ya kare mu da lafiya Allah ya kare mu da zaman lafiya
amin
musamman mu da muke kudancin jihar Kaduna wurin da ya suna da fitina da tashin hankali iri-iri to yanzu dai mun samu sauki albarkar rahama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna fata wannan rahama ta annabi ta ci gaba da bibiyar mu har ran da za a yi sallah har mu je idi lafiya har mu sauko lafiya daga nan kuma mu sake fata wajen ubangiji har shekara ta sake lafiyarwa mu ci gaba da tafiya cikin zaman lafiya da mu da ɗan uwan mu Fulani da suke bayan gari da dabbobinsu duk irin abin da yake samun wasu a bayan gari a wasu jiha ake an zo an kwashe dabbobi an kore su to mu dabbobin mu na mutanen mu da suke kudanci Allah ya kiyaye mana
shi amin amin
sauran wayancan ma da abin yake samu su suma Allah ya kiyaye musu
amin
Allah ya kawo musu sauki irin yadda Allah ya kawo mana sauki
amin
idan Allah ya ba mu saukin mu tausaya ma wanda masifa yake samu su ake kore musu janun su ake kashe musu jama'an su ake kora musu rugajen su to mu nan tunda ba a yi mu sa ɗan uwan mu a cikin addu'a wanda irin wannan abin yake samun su Allah ubangiji ya takaita Allah ubangiji ya takaita Allah ubangiji ya kiyaye Allah ubangiji ya tsare su mu ma Allah ya tsare mu da gaba daya malam kuma Allah ya kare shi da lafiya shi gaba da mana wannan karatu har zuwa ƙarshen azumi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode mun gode Allah jikan iyaye da kakanni mu ma namu iyaye da kakannin Allah ya gafarta musu albarkan manzon Allah Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da mallan yake gaya mana albarkan rasulullah sallu ala nabi kai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين